Wannan ci gaba da aka samu da ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da saukin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na kasa da kasa da Najeriya. Shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Mele Kule Kyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau kana mataki ne da zai bunƙasa fannin ɗanyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari.
Tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya kundiya kina da kuma wannan wasu tangadar suke cikin wannan tafiyan da aka yi su ma fudda su saboda aka yi kowa ta inda ake ciki kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan bijima da muke da su kuma ci gaba da tafiyar da business kuma takaice ga kasa wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan 9 wanda idan da ba a yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati zai tabiya kuma Allah ya sa da iko shi da aka wannan zama aka samu shirya.
Shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Balawunti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗan kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su.
Mun kuduri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa. Akwai gagarumin project guda uku wanda za mu ɗauki what we call final investment decision a kan shi. Akwai wanda muke kira Bonga New Oil watan sabon mai da zai zo daga Bonga. Akwai wanda muke kira Bonga North watan mai da zamu hako shi a arewacin Bonga na yanzu. Akwai kuma wanda muke kira Abani Gas watan harkan iskan gas da ke ciki tattare da Abani project. To wa'innan abubuwan idan kika hada su gabaki daya za su kawo iskan gas akalla miliyan 600 wanda muke kira 600 million scope of gas and also zai kawo tare da shi kamar mai da ya kaiwa 200,000 na barrel. And in kika hada wannan ba karamin fi zai kawo ma gwamnatin Najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu, ta hanyar harajin da za ta karba, ta hanyar da za ta karbi abinda muke kira royalty. Kuma su ma wanda za su sa kudin su na jari za su samu kudin su kuma za su samu riba.
Kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa 'yan kasar damar bada bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kiwe da mai a kasar kamar yadda shugaban kamfanin Malam Mele Kyari ya yi kari a kai.
Bakuncin da ake mana a wuraren ayyukan mu sun tsanani kuma gwamnati ta ɗauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanonin da muke aiki da su kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu hukumomin gwamnati sojoji da navy da sauransu dukkansu suna iya kokarin su kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan wa'annan wuraren da ake wannan barna an fitar da su kuma wannan tsarin da aka fito shi ne kada ma tsaya nan wurin ko ma da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su kawo mana reportin namu mayaka hukumomin gwamnati domin su ɗauki matakai kuma ba ma ɗauka matakai ba su wanda ba ya kawo wannan reportin na farko za mu tsare mutuncin su na biyu kuma inda akwai wani sallama da za a musu masu ba za a musu banda haka idan ka saci man fetur a kowane duniya dole za ka shi refinery to wannan refinery din su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba fato su aka yi ba idan aka samu wannan haɗin kai mun san cewa za a samu wannan sauƙin.
Duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samar da kuɗaɗe a bangaren man fetur da iskan gas da kuma haɓaka arzikin man fetur na ƙasar da inganta tattalin arziki kuma ana sa ran wannan ci gaba zai bude hanyoyi ga kasar wajen samun dala biliyan 500 na kudaden shigarta. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.